الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لكم الزنجين يبو maman lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 5 ga watan Rajab shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 5 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani kafin darasi na yau tambaya daya zuwa biyu suna iya gabata na'am
gaban sallah
to wannan yaki kamar shi na kula ne da to ina kyautata baka halarci darasin da ake na ranar litinin a cikin mun yi bayani iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana na waɗannan azkar din sun ke banta ne da sallah ta sallah wanda nassi ne a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade waɗannan zikiri da sallah wanda take ta farilla don haka sallah ta nafila ba ta da wasu azkar wanda aka shar'anta cewa bayan salam cewa mutum zai yi aske je muharram sai da shi wajibi ne kamar yanda umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa musaba ma yahudu manzon Allah ya ce mu bar gemu mu cika shi amma abinda zamu yi gashin baki manzon Allah ya ce ku rage shi domin su yahudawa ba sa barin gemu iya abinda suke bari wato shine gashin baki to dan haka shi ku saba ma arni wajibi dan haka ko nan ku saka koma fiqhul malikiyya iya abinda suka tabbatar kamar yanda yake cikin babul fitra abinda yake cikin babul fitra shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a burge mu a cika shi gashin baki a rage shi don haka haramun ne aske shi tun daga ran da ya fito ba maganar cewa sai ka kai lokaci kaza wai ka fara tsida magana sannan zaka tsida shi wannan duka wahayi ne wanda yake na shaidani wani dan uwa yake misali inda a ce kudi ne kai ba za a ce ba lokaci bai yi ba to amma da yake tsida sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ce a wai har yaushe ina ka kai matsayin haka don haka kuma duk wanda zai tirsasa ka akan haka baya halatta kai masa biyayya saboda bin Allah da manzansa shike gaba da bin koma wane ne ko mun kusacin ka da mutum duk lokacin da wani ya umarce ka akan ka aikata aiki wanda karkashin aikin akwai saba ma Allah akwai saba ma manzansa baya halatta kai masa biyayya ko mun kusacin ka da shi domin haƙƙin Allah da na manzansa shi ke gaba da haƙƙin kowa na'am shi bayani ya gabata kamar yanda mun yi littafi anan wanda ake kiran shi da suna Nawaqidul Islam, wanda yin izgili da ba'a game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na addinin musulunci, wannan kafirci ne, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware la ilaha illallah. Koda ka aikata abin, indai kana izgili da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, to wannan mutum ya kafirta, babu tantama game da kafircinsa, sai dai ya jaddada musulunci. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya tabbatar mana da kafircin mai izgili da addinin musulunci a cikin suratul Tauba, Ubangiji Ta'ala yake cewa qul a'billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, wanda suka ringa izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai akan hanya ta zuwa Tabuka, suka ringa cewa wai mu ba mu taba ganin waɗanda suke mafi tsoro a fagen daga, mafi kwaɗayin cika ciki da abinci, mafi ƙaryar halshe sama da waɗannan makarantan namu, wai suna nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. Wani sahabi wannan kalima mummuna sai ta fada kunnansa, sai rantsuwa da Allah ya ce wallahi sai na fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda kuka fada. Kafin ya je tuntuni sako daga saman bakwai ya riga yi shi, wanda suka yi wannan kalima sai suka zo manzo Allah yi suke tuba suke ce ya rasulullahi kaji mu manufar mu game da wannan magana, shine Allah sai ya ce wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab, Allah ya ce inda zaka tambaye su me yasa kuke irin wannan kalima mummuna, Ubangiji Ta'ala ya ce za su baka amsar cewa wai mu muna kutsawa ne a cikin hira, muna wargi dan mu sare nisan tafiya, kasan duk lokacin da ya kasance ana hira to tafiya ko mun tsawanta baka ganin tsawanta, to in har ma hira za a yi da wargi za a yi to me ya kai ku ga izgili da addinin musulunci, shine Allah ya ce wala in sa'altahum da za ka tambaye su dangane da abin da suke faɗa me yasa kuke irin wannan maganganu, Ubangiji Ta'ala ya ce la yaquluna lalle ne za su baka amsar innama kunna nakhudu wa nal'ab, cewa dai kadai mun kasance ne muna kutsawa a cikin hira da wargi dan mu sare nisan tafiya, Ubangiji Ta'ala ya ce ce da su a billahi shin yanzu da Ubangijinku wa ayatihi da ayoyinsa na alqur'ani wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un, ko kasance kuna izgili, sai Allah ya ce la ta'taziru kar ku bada wani hamzari kar kafartum ba'da imanikum, tabbas kun kafirta bayan imaninku da kuka yi, wannan kalima da kuka yi ta izgili ga addinin musulunci tuntuni ta fitar da ku daga cikin sa, to dan haka wannan nasi ne a bayyane, duk mutumin da yayi izgili da wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wallahi tallahi ya kafirta, babu tantama game da kafircin sa, dole ya dawo ya jaddada musulunciyarsa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama sura ta tara a bangaren lissafi suratul Tauba, kai tsaye insha Allahu ta'ala darasi na yau za mu tashi farkon sura ta goma, wanda ita wannan sura ta goma kamar yanda aka santa sunanta dai shine suratu Yunus, wanda Yunus ɗaya ne daga cikin manzanni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan sura an keɓance ta da wannan suna saboda wata khususiyya ta mutanen annabi Yunus alaihi salam, wanda kasancewar bayan annabi Yunus ya musu kashidi da barazana game da saukar azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala in har ba su gaskata shi a matsayin manzo suka kadaita Ubangijinsu a cikin ibada, suka yi taurin kai sai da azaba ta zo sauka gab da su, abinda ya rage kawai ta mamaye su, suka yi imani kuma Ubangiji Ta'ala ya karbi imaninsu, wanda kafin mutanen annabi Nuhu alaihi salam da ma waɗanda suka biyo baya alƙawari ne na Allah, duk lokacin da jama'a suka ƙaryata manzo in azaba ta zo sauka suka yi imani a wannan lokaci Allah bai ya karban imaninsu mutanen annabi Nuhu alaihi salam su kadai ne azaba ta zo sauka suka yi imani Allah ya karbi imaninsu wanda zamu iske aya ubangiji ta'ala ke cewa falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati ad-dunya wa mata'anahum ilahi to dan haka wannan sura sai aka kebance ta da wannan suna suratu yunus amma inda ta fuskar yawaita ambatan annabi ne ake ambatan sura to da wannan sura bata cancanta ba a ce mata suratu yunus saboda a cikin suratu safat anan ne Allah ya yawaita ambato game da annabi yunus alaihi salam sama da labarin shi da aka bada a cikin wannan sura to amma saboda wannan wata karama ce wadda Allah ya ma mutanen annabi yunus alaihi salam su ne kadai suka yi imani a lokacin saukar azaba Allah ya karbi imaninsu wanda ka'ida ne ubangiji ta'ala me yake cewa walamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrike falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun alqawli ne na Allah duk lokacin da azaba ta sauka to duk wanda yayi imani a wannan lokaci Allah ba zai karbi imaninsa ba kamar yanda fir'auna lokacin da Allah ya ruhu masa teku da shi da jama'arsa me yace ubangiji ta'ala yake cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin al'ana wa qad asayta qawli wa kunta minal mufsidin lokacin da teku ta ruho masa sai yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin yace nayi imani na gaskata lalle yanda al'amarin yake babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face ubangijin da banu isra'ila mabiyan annabi Musa suka yi imani da fir'auna yace wa ana minal muslimin yace ni ma ina daga cikin masu me kauya da ji da mi zuwa gare shi ubangiji ta'ala yace al'ana yanzu ne zaka yi imani wa kada asaita ubangiji ta'ala yace tabbas ka saba mana ka kangare mana qaulu gabanin haka wa kunta minal mufsidin kuma ka kasance daga cikin waɗanda suke yada banna a ban ƙasa kaga anan lokacin saukar azaba yayi imani kuma Allah ya ki karbar imaninsa to dan haka wannan kususiya ce ta wato mutanen annabi yunus alaihi salam ita dai wannan sura a takaice sura ce wadda take makkiya ma'ana sura ce il makka wanda malamai sun bi hanyoyi kamar guda uku ko kuma mu ce suna da maganganu guda uku game da tantance sura wadda take makkiya da sura wadda take madaniya wasu malamai suka ce zamu lura da wurin sauka duk surar da ta sauka a birnin makka sawa'an kafin manzon Allah yayi hijira zuwa madina ko bayan yayi hijira zuwa madina wannan zamu kilga ta cewa sura ce makkiya duk surar da ta sauka a birnin madina kafin hijira ko bayan hijira zamu ce wannan sura ce madaniya to wannan kasancewar wannan tarihi nasu akwai tawaya yanzu misali surar da ta sauka a tabuka yan makka za a ce mata ko kuma yan madina wadda ta sauka a baitul maqdis makkiya za a ce mata ko madaniya wadda ta sauka a ta'if makkiya za a ce mata ko madaniya wasu ka suka ce a'a zamu lura da wanda ake ma magana in abinda surar ta kunsa na bayani ne wanda ake fuskantar da shi zuwa ga mutanen makka to ko adam a madina ta sauka zamu ce sura ce makkiya idan ko da yan madina ake magana to zamu ce sura ce madaniya ko da a makka ta sauka an gane ko to shi ma wannan tarihi nasu akwai tawaya a cikin sa dan haka suka ce anan ka'ida suka ce duk surar da muka ga ya ayyuhallazina amanu a cikin ta kawai zamu kirga ta cewa sura ce madaniya saboda ya ayyuhallazina amanu ɗan madina ake ma magana duk surar da muka ga ya ayyuhannas to kawai zamu ce sura ce makkiya saboda ɗan makka ake ma magana malamai suka ce to yaya za ku yi da suratul nisa wanda farkon ta ya ayyuhannas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida alhali ku a madina ta sauka kuma yaya za ku yi da suratul hajj wanda farkon ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim farkon ta ga ya ayyuhan nasu amma a karshen ta akwai ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun to dan haka dai magana ta uku ita ce magana wadda take tabbatacciya duk abin da ya sauka kafin hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina sawa'an a Makka ta sauka ko a Madina ko a kewayen Makka ko a ina ne to wannan sura za a kirga ta cewa makkiya ce in dai kafin hijira sura ta sauka a kuma ina ne to za a kiraye ta sura ce makkiya amma duk surar da ta sauka bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a birnin Makka ne to wannan za a kiraye ta cewa sura ce wadda take madaniya to dan haka ita wannan sura suratul yunus sura ce wadda take makkiya illa kasancewa ayoyi uku a kusan karshen ta kamar yanda abdullahi dan abbas ya fada cewa waɗannan ayoyi a madina suka sauka daga fadar allah subhanahu wataala fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik har izuwa fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala hatta yarau al'azab al'alim ita wannan sura tana da ayoyi kamar guda 109 kenan a lissafin wasu daga cikin malaman kula da alquran wasu kuwa sun kirga ta cewa ayoyi ne 110 kamar yanda malaman sham suka kirga ta akan haka to dan haka ita wannan sura akwai wasu abubuwa da ta kunsa na bayani kamar yanda insha Allah ta'ala zamu ga dai bayan daya wanda dai bayani na farko wanda surar ta sa gaba shine tabbatar da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rugza fada ta mushrikai wai mamaki suke yaya za a ce Allah ya rasa wanda zai aiko a matsayin manzo sai dan adam wanda su a ganin su a tunanin su da ra'ayin su matsayin Allah ya wuce a ce ya turo manzo dan adam ba mala'ika ba sannan kuma ita sura sai ta ci gaba da bayanin kadaitaka ta ubangiji subhanahu wata'ala bil ilahiyya cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa saboda wasu dalilai shi ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci abin da ke tsakankanin su wanda kuma dukkan lamurra na halittu tun daga sammai har zuwa kasai ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake gudanar da su ba shi da abokin tarayya sannan kuma ta ci gaba da bayani game da tabbatar da tashin alkiyama da sakauta ma kowane bawa game da abin da ya shuka a rayuwa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya sannan kuma sura sai ta ci gaba da bayani dangane da jinkiri na ubangiji subhanahu wataala game da duk waɗanda suka kafirce masa yana game da dakata yana jiransu dan kar ka yi tsammanin cewa sun tsire ma ubangiji subhanahu wataala ko ya manta da su jinkiri ne ubangiji subhanahu wataala ya musu sannan kuma sai ta ci gaba da bayani dangane da tunatar da wannan al'umma game da abin da ya sauka akan al'ummun da suka gabace mu na azaba lokacin da suka karyata manzannin ubangiji subhanahu wataala sannan kuma surar sai take ba mu bayani game da misali na rayuwar duniya cewa ita rayuwar duniya ba wata tsiya bace an gane ko ko mun jin dadin da kake a rayuwa a rayuwarka ta duniya to jin dadi ne wanda ba inda zai jibalanta na yanzu wanda zamu iske ayar da Allah yake sanya mana misalin rayuwar duniya tunkar wato ruwa ne da ya sauka a lokacin damuna tsuro ya fito yayi kyau zuwa wani lokaci wannan tsuro bayan yayi tsanwa shar sai kaga ya bushe ya karkace zuwa masara bayan haka sai kaga iska tana shekar da shi wanda misali ne Allah yake sanyawa wanda kuma ba kowa ke gane wannan misali face sai wanda ya san inda aka sa gaba mai hankali da nura sannan kuma sura ta ci gaba da bayani shine kalubale ga mushrikai wadanda suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkiri wannan alqur'ani ubangiji ta'ala yake kalubalantar su in har haka kuke gani to ai kuma larabawa ne wadanda suke masu fasaha kalimomin da yake hadawa yayi magana da su kuma da su kuke magana me zai hana ku zo da kwatancin wannan alqur'ani farko dai Allah ya ce su zo da sura 10 suka kasa zawa da sura 10 aka ce su zo da sura 1 kai har ma sura 1 aka sauko aka ce su zo da didi da aya di tak wanda take didi da ayoyin alqur'ani a wajen fasaha da bada labarin abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba da irin kyaukyawan tsari sannan kuma sai ta ci gaba da yin Allah wadai ga mushrikai akan haramta ma kawulan su abinda ubangiji subhanahu wata'ala wato ya halitta musu sannan kuma ta ci gaba da tabbatar mana da fadin ilimi na ubangiji subhanahu wata'ala cewa babu wani abin da ke koyuwa gare shi a cikin sammai ko a cikin ƙasai sannan kuma sai ta ci gaba da bada albishir ga waliyan Allah subhanahu wata'ala ma'ana waɗanda suka yi imani da ubangiji subhanahu wata'ala suka tsare dokokinsa wannan shine tabbacin walitaka duk wanda yayi imani da Allah ya tsare dokokin ubangiji subhanahu wata'ala koda bai taba haskawa ba shine wali albishir Allah yake ba su a rayuwa ta duniya sannan kuma da makoma lahira Allah ya sanya mu a cikin su sannan kuma ta ci gaba da bada hakuri da lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da rashin kunyar da mushrikai suke masa na bakaken maganganu sannan kuma sai take ba mu tabbaci game da mashi'ar ubangiji subhanahu wata'ala cewa kowa da komai na gudana ne akan mashi'a ta Allah abinda Allah ya so shi yake kasancewa duk abinda Allah bai so ba bayan da za a yi ya kasance da yake cewa walau sha'ar rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so ya ga dama da duk wanda ke duran ƙasa gaba ɗaya kowa da yayi imani Allah ya ce fa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin shin yanzu kai zaka tilasta mutane har su zama mu'minai sannan sura ta ci gaba da bayanin abusa gaskiyar wato manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shedar da su ahlul kitabi suka bada sun bada shaida sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne wanda yake na gaskiya sannan kuma sura sai ta cika da bayani game da yanda Allah yake lakanta ma manzonsa sallallahu alaihi wasallama iya abinda zai bada na hanzari ga duk wanda yake kokonto game da addinin musulunci Allah yake lakanta masa ga irin amsar da zaka ba su shine Allah yake cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari sannan kuma sai ta cike da bayanin cewa duk wanda kaga ya shiryu to ubangiji subhanahu wata'ala ne ya shiryar da shi kuma amfanin shiryar zai dawo kansa a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira wanda ya bata cewa ukubar bacewa za ta komo a kansa a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira cewa kuma ubangiji subhanahu wata'ala a ƙarshe dai zai yanke hukunci tsakanin wato tsakaninsa da duk waɗanda suka yi musu game da kadaitarsa A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alif lam ra Tilka ayatul kitabil hakim Akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin-nasa wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim Qala al-kafiruna inna hadha lasihrun mubin إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Ubangiji ta'ala ke cewa Alif Lam Ra. Bayani ya gabata akan waɗannan harfa waɗanda suke na babbaku tun a farkon Suratul Baqara, wanda akan irin waɗannan kalimomi da Allah ya buɗa wasu surori na Al-Qur'ani da su, malamai suna da maganganu kusan magana 30, wanda Ibn Ashur Allah ya ji kansa a cikin tafsirinsa mai suna At-Tahrir wa Tanwir ya hakaito waɗannan maganganu gaba ɗaya. Amma ƙarshe abinda malamai suka rinjayar da shi cewa waɗannan harfa ne na babbaku, wanda sanin ma'anarsu na ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya buɗe waɗannan surori da waɗannan harfa na babbaku ba don komai ba, sai domin ƙalubalantar wato su ne kafiran Makka, waɗanda suke da'awar cewa wannan Alƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙirƙire shi. To shine Allah sai ya buɗe waɗannan surori da waɗannan harfa na babbaku, waɗannan harfa da su ne suke haɗa maganganunsu. In har suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kage Alƙur'ani, to su zo da irin waɗannan kalmomi. To shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa Alif Lam Ra, don haka malamai suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik, ma'ana Allah shi kadai ya san me yake nihi da waɗannan kalmomi. Duk wanda ya ce ga ma'anar abinda suke faɗa, duka akwai bambanci akan irin waɗannan maganganu. Don haka dai harfa ne waɗanda suke na babbaku, Allah ya zo da su ba don komai ba, don ya nuna ma jama'a gagara ta Alƙur'ani. Sai ya ce tilka ayatul kitabil hakim, waɗannan wato ayoyi ne na littafi wanda yake abin kyautatawa game da bayanin halak da haram da dukkan wasu hukunce-hukunce. Lafazin fa'il anan bi ma'ana muf'al ay muhkam, kamar yadda zamu iski sura bayan wannan kitabun uhkimat ayat. Alƙur'ani Allah ya ce littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa, don haka anan da ya ce tilka ayatul kitabil hakim, waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake abin kyautatawa game da bayanin halak da haram da dukkan wasu dokoki wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya shir'anta ma bayinsa. Sai Allah ya ce akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum, shin yanzu wahayinmu da muka yi zuwa wani mutum daga cikinsu yanzu ya kasance abin mamaki ga jama'a? Ma'ana kafiran Makka mamaki suke, yaya Allah zai yi wahayi ga wani mutum bai turo mala'ika ba? Wanda karmu manta ya gabata tun a cikin suratul an'am, Ubangiji ta'ala yake cewa walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun, inda za a ce manzon da zamu turo shi zai zamanto mala'ika ne, Allah ya ce to da mun maida shi mutum dan adam, dan ba wanda yake da ikon ganin mala'ika, ba wanda yake da idaniyar da take da ikon ganin mala'ika akan sifar yanda Allah ya halicce shi. Allah ya ce inda kuma mun turo mala'ika a sifar dan adam wala labasna alaihim ma yalbisuna, Allah ya ce da mun cudanya musu irin yanda suke cudanyawa, gashi shi ba mala'ika ba shi kuma ba mutum ba, to wane ne za a ci? To shine anan Allah ya ce akana linnasi ajaba an auhayna ila rajulin minhum, ismu kana anan kenan shine anda abin da ke bayanta, an auhayna ay wahayuna ila rajulin minhum, shin yanzu wahayin da muka yi zuwa ga wani mutum daga cikinsu wanda sun san shi, sun san dangantar shi, sun san rukun amanar shi, kafin ma Allah ya turo shi a matsayin manzo sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne? Shine Allah ya ce shin yanzu ya zamanto abin mamaki ne ga mutane? Ai babu mamaki. An anzirin nasa, wannan manzo da muka turo iya abin da muka kuri shi da shi shine muka ce da shi an anzirin nasa ma'ana ka galgadi jama'a game da mummunan karshe ga duk wanda ya karyata ka yake kadaita ubangijinsa a cikin ibada lafazin ana anzirin nasa ma'khuzun ne min al-inzar idan aka ce al-inzar shine al-ilamu ma'at-tahwir ka sanar da mutum abu kuma tare da bashi furo kamar yanda Allah yake cewa fa anzartukum naran talazza shine Allah yace ana anzirin nasa ka galgadi mutane game da wato azabar mu in har basu gaskata mu ba wabashir alladhina amanu wadanda suka yi imani imani na gaskiya Allah yace ba su albishir anna lahum qadama sidqin inda rabbihim lalle suna da sakamako wanda yake cikakke a wajen ubangijinsu wato ita ce aljanna a gobe kiyama lafazin qadama sidqin min babi ibafatil mawsuf ila sifa ai qadamu sidqun shine sai yace anna lahum qadama sidqin inda rabbihim lalle suna da sakamako cikakke wato a wajen ubangijinsu shi lafazin qadama ana amfani da shi an gane ku lafazin qadamun ana amfani da shi akan dukkan wani abu wanda yake imma na alkhairi ko kuma wanda yake na sharri kamar yanda wato larabawa suke cewa fulanul lahu indi qadamu sidikin fulanul lahu indi qadamu su'in to shine anan ubangiji ta'ala yake cewa wa bashiril ladina amanu ka ba mutane ka ba mu'mine albishir anna lahum qadama sidqin inda rabbihim lalle suna da sakamako wanda yake cikakke a wajen ubangijinsu ita ce aljanna qala alkafiruna kafirai sai suka ce inna hadha lalle wannan abinda muhammad yazo da shi lasihirun ko kuma lasahirun suka ce wallahi dan dabo ne mubinun wanda yake mabayyani an gane ko mai bayyanar da dabu wanda yake masanin dabu wasu malamai daga cikin qira'a as-sab'iyya sun karanta cewa inna hadha lasihrun mubin lalle wannan alqur'ani dabu ne wanda yake mabayyani idan aka ce dabu shine kamanta ma mutum abu wanda yake ba kasantacce ba kaga cewa kasantacce ne abinda ba tabbas ba a kamanta maka cewa tabbas ne shine dabo wanda a Hausa ake kira shi ruhaido suwa iya da awar su cewa wannan alqur'ani ai dabo ne jan hankali ne ake musu an gane ku kamar yanda suke cewa bal nahnu qaumun mashuru murde mu dai mutane ne waɗanda suke kawai abun jama hankali abun karkatan ma da hankali ana nuna mana abinda ba haka bane haka ne to shine anan ubangiji ta'ala yace qalal kafiruna wato masu musamman zanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fada inna hadha wato wai wannan manzon da yazo da wannan alqur'ani lasahirun wato dan dabo ne mubinin wanda yake masanin dabo ma'ana wanda daban shi ba a boye ba yake in ku kace lasihirun kenan hadha sai ya zamanto ishara ne ila alkitab inna hadha lalle wannan alqur'ani lasihirun wato dabo ne mubinin wanda yake mabayyani wannan kenan dai daga cikin maganganun su da suka yi dangane da alqur'ani suka ce dabo ne suka ce waka ne suka ce tatsiniyu ne na mutanen farko shine duka ubangiji subhanahu wataala ya maida musu martani kamar yanda bayani zai zo nan gaba inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda lalle ubangijinku wanda ya cancanta ku kadaita shi da ibada Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda shine Allah da ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su fi sittati ayyam a cikin kwanuka guda shida Ubangiji ta'ala ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su a kwanuka guda shida farko ladi karshe juma'a dan juma'a ita ce karshen yini guda shida wanda Allah ya halicci halittu wanda a ran juma'a Allah ya halicci annabi Adam da ran nan Allah ya kulle halittunsa da yi to ubangiji ta'ala sai ya bayyana mana cewa a cikin kwanuka guda shida Allah ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su wanda kasancewar duk wani abu da Allah yake nihin samar da shi ko rasar da shi wannan abu ne wanda yake tamkar kibtawar ido ko abin da yake kibtawar ido gaugawa kamar yanda yake fada a cikin suratul qamar wama amruna illa wahidatun kalamihim bil basar ubangiji ta'ala yace lamarin game da nihin samar da wani abu ko rasar da shi Allah yace bai zamanto ba face tamkar kibtawar ido ne to amma micece hikima anan da Allah ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin su wato a cikin kwanuka shida wannan karantarwa ce ta ubangiji subhanahu wataala ga bayin sa shine bi a sannu at-tadarruj duk abin da zamu yi mu bi a hankali mu tsaya mu kyautata inda Allah ya ga dama a abin da yafi kyautawar ido da Allah ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin su amma dan ya karantar da bayin sa cewa duk abin da za su yi su bi a hankali su bi a sannu duk abin da aka bi a sannu to shi yake inganci ya zamanto amintacce amma duk abin da aka yi gaugawa akan shi to wannan ba inda zai je ya zo akwai hadisi illa bai inganta ba wanda yake cewa at-ta'anni minallah wal ajalatu minash shaytan bi a sannu na daga Allah subhanahu wataala gaugawa wannan al'amari ne wanda yake na shaytani sai yace mastawa alal arsh bayan ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakankanin su ubangiji ta'ala sai ya daukaka akan al'arshin sa in ma ka ce mastawa sannan ya daukaka akan al'arshin sa ko kuma ce ka ce mastawa sannan ya tabbata akan al'arshin sa domin lafazin al-istiwa a yaren larabci kamar yanda bayani ya gabata tun a cikin suratul a'raf na daukan ma'ana guda hudu ba shi da ta biyar an gane ko yana daukan ma'ana ta biyar amma sai yayi ta'addi da wani harafi idan kenan yazo mutlaq iya ma'ana hudu gare shi in ma ka ce al-ulu ko ka ce as-su'ud ko ka ce al-irtifa ko ka ce al-istikrar wannan kalimomi guda uku na farko dukkan su mutaradifati ne a wajen ma'ana al-ulu daukaka as-su'ud hawhawa an gane ko idai yas'adul kalimu tayyib al-irtifa shi ma daukaka an gane ko barrafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima ma'ana ta hudu shine al-istikrar wato tabbata to shine anan yake cewa mustawa alal arsh sannan ubangiji ta'ala sai ya daukaka akan al-arshin sa lafazin al-arsh gado ne wanda yake na mulki na ubangiji subhanahu wataala wanda kuma al-arsh halitta ce daga cikin halittun ubangiji subhanahu wataala wanda wasu malamai suna ba al-arsh wata ma'ana ta daban amma abinda yake a cikin yaren larabci abinda al-qur'ani ya tabbatar mana ma'ana al-arsh shine gado wanda yake na sarauta kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa ga basaraki yadda ta zo wajen annabi Sulaiman ubangiji ta'ala yake cewa walaha arshun azim tana da wani gado wanda yake mai girma to dan haka ita wannan al-arshi ta kewaye komai da komai ma'ana duk abin da ka sani na halittun ubangiji subhanahu wataala gaba ɗayan su a ƙarƙashin al'arshin ubangiji ta'ala suke wannan al'arshi kuma akan ta ubangiji subhanahu wataala ya daukaka wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa samai bakwai da kasai bakwai inda za a dunkuli girman su gaba daya a jingina zuwa ga girman kursiyu na ubangiji subhanahu wataala gaba dayan samai da kasai samai bakwai da kasai bakwai gulgudan a ce zubi ne da aka jefa a cikin sahara sahara gaba dayanta wannan shine girman kursiyun ubangiji zuban da aka jefa a cikin ta shine daidai da girman samai da kasai gaba daya wanda ita kursiyun gaba dayanta duk girmanta da Allah yace wasi a kursiyu husamawati wal ard to ita ku inda zaka jingina girmanta ga girman al'arshin ubangiji subhanahu wataala manzon Allah yake cewa bai zamanto ba face gulgudan zubi ne da aka jefa cikin sahara dan haka sai manzon Allah yace wal arshu la ya'lamu qadrahu illa Allah aw kama qala al arshi ba wanda ya san girmanta illa ubangijin da ya halicce ta to dan haka kasancewar aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa na sifa da sunaye ka tabbatar masa ba tare da bayani game da kaifiya kamar yanda malaman tafsiri in suka ce ar-rahmanu alal arshi istawa sai su ce istiwa an yaliku bihi daukaka wadda ta dace da girman sa nan kusa in ka koma tafsirul jalalai ne haka zaka gani to dan haka kasancewar wannan kenan sifa ce wadda take fi'iliya Allah ya daukaka akan al'arshin sa bayan ya halicci sammai da kasai da abin da yake tsakankaninsu sai ya ce yudabbirul amra ubangiji ta'ala kuma shi yake gudanar da lamurra dan karka fahimci cewa ya daukaka akan al'arshin sa abinda ake a doran kasa bai san da shi ba dan haka sai ka koma nan kusa cikin muqaddima ta risala ta ibnu abi zaid al-qirawani sai yake cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zati ubangiji ta'ala da zatin sa yana kan al'arshin sa mai girma sai ya ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmi amma kowane wuri da ka sani a cikin sammai da kasai sanin Allah na wannan wuri Allah ya san duk abin da yake gudana don haka sai ya ce yudabbirul amra ubangiji ta'ala shi yake gudanar da lamurra tun daga sammai har zuwa kasai kamar yadda ya ce yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi ma'ana duk halittun da suke cikin sammai ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake gudanar da lamurransu shi yake rayuwa shi yake kashewa shi yake azurtawa shi yake talautawa komai da kowa da ka sani ubangiji ta'ala shi yake tafiyar da lamurransa sai ya ce mani shafi'in babu wani mai ceto a wajensa illa min ba'di iznihi sai bayan samun izininsa ba wani wanda ya isa yi ceto a gaban Allah a ranar kiyama sai wanda Allah ya bashi izini kamar yadda ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceton masu ceto ba zai amfani kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya bashi izinin ceto sannan zai yi ceto wanda aya ta gabata man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini ba wanda zai yi ceto a wajen Allah a ranar kiyama sai wanda Allah ya bashi izini wallahi ko fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ceto ba a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yana cikin hadisi shafa'a wanda hadisi ne mai tsawo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kiyama ta tabbata tsayuwa jibi ya hada jama'a wani ya kawo masa idan sau wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa tsatso wani jibi ya masa lizzami a sanadiyar an kusanto da rana a lokacin nan bayi junansu za su fada ga juna mu tafi wajen babanmu na farko shine Adam alaihi salam su je wajen Adam alaihi salam su zuga shi su yabe shi da abin da ya cancanta da shi wanda Allah ya karrama shi su ce ya babanmu kai ne farkon halitta ma'ana daga cikin yayan adam kai ne Allah ya halicce ka da hannunsa sannan ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta sannan ya zaunar da kai a gidan aljanna ya adam ka cece mu wajen ubangijin mu ya raba hukunci kowa ya san ina ne makomar shi adam ya bada uzurin cewa ba zai iya ba domin kasancewar ya ci itaciyar da ubangijinsa ya hane shi ya ci don haka sai ya ce ni dai ta kaina nake kuce wajen annabi Nuhu alaihi salam takan iya yiwa za ku samu cigiyar ku anan aje wajen annabi Nuhu alaihi salam shi ma ya bada uzurin cewa ba zai iya ba sai ya ce kuce wajen Ibrahim alaihi salam shine badadin ubangiji subhanahu wataala a wuce wajen annabi Ibrahim ya ce shi ma ba zai iya ba sai ya ce kuce wajen annabi Musa aje wajen annabi Musa alaihi salam shi ma a yabe shi annabi Musa ya bada iya uzurinsa cewa ya kashe rai wanda ba a bashi izinin ya kashe ba don haka shi ma a yau ta kansa yake a ƙarshe su wuce wajen annabi Isa alaihi salam annabi Isa alaihi salam shi ma ya bada uzurin cewa ba zai iya ba ku isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ana laha ma'ana ni zan iya daukan wannan dauri a lokacin nan manzon Allah ya ce sai na je na fadi karkashin al'arshin ubangijina ubangiji ta'ala sai ya lakanta masa wani yabo yaban da Allah bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabo ubangijinsa yaban da ya dace da shi sai ubangiji ta'ala ya ce masa dago kanka roki duk abin da kake so a baka nemi ceton duk wanda kake buƙatar ceto a cece shi manzon Allah sai ya ce ummati ya rab al'umma ta ya ubangijina a wannan lokaci Ubangiji ta'ala sai ya zufa gina alkiyama zawwa wanda ta dace da girman sa kamar yanda yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a shahida anan shin lokacin da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ku je na ce ce ku sai da yazo ya fadi karkashin al'arshi yayin sujada yayin ubangijinsa yace daga kanka roki duk abin da kake bukata a baka nemi ceton duk wanda kake bukata a baka ceton shi kaga wannan na tabbatar mana fiyayyen halitta gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba zai yi ceto a ranar kiyama sai bayan ya samu izini na ubangiji subhanahu wataala wanda wannan ceton shine ake kiran shi ash-shafa'atul ukhra wanda Allah ya masa alkawari a cikin suratul isra asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to amma dare na hankali dare na wayan jama'a sai mutum ya ce ka bi shi a ranar kiyama wai zai cece ka wanda ceton nan dole sai da izinin Allah shi kanshi bai san mafitar shi ba balantana ya cece wani larabawa suka ce faqidu shay ila yudi wanda bai yadda abu yaya zai bada wanda kuma shi ceton fa ba kowa ba za a ba izinin yayi ceto a farko sai wanda Allah ya yarda da shi sannan zai bashi izinin yayi ceto shi kanshi wanda za a ceta sai Allah ya yarda a cece shi sannan za a cece shi dan ceto bai ya tabbata dole sai da sharuɗa guda biyu sharuɗan nan guda biyu alqur'ani ne ya tabbatar mana da su wanda ita wannan aya ita take tabbatar mana da sharadi na farko wanda makamanciyarta ta gabata manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ma min shafi'in illa min ba'di idni haka in ka koma cikin suratul sajida zaka samu makamanciyarta ma min shafi'in illa min ba'di idni sannan kuma ka je cikin suratul saba wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la farko dai sai wanda zai yi ceto sai ya samu izini daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan iznullahi azza wa jalla li shafi'i an yashfa sharadi na biyu shi wanda za a ceton sai Allah ya yarda a cece shi za a cece shi kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul anbiya wala yashfa'una illa liman irtaba mala'iku ba za su ceci kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya yarda a cece shi sannan za a cece shi shine kenan ridallahi anil mashku'i lahu sai samun yarda ta Ubangiji subhanahu wataala game da wanda za a ceta don haka waɗannan sharuɗa biyu Allah ya jimulce mana su a cikin ayoyi guda biyu aya ta farko na cikin suratu Taha yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'a illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu yinin al-qiyama ubangiji ta'ala yace ceton masu ceto bai ya amfani illa man adina lahu ar-rahman sharadi na farko kenan sai wanda Allah ya bashi izinin ceto sannan zai yi ceto sharadi na biyu sai yace wa radiya lahu qawla shi wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da fadar sa sannan za a cece shi haka idan ka dawo cikin suratul najm ubangiji ta'ala yake cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ubangiji ta'ala yace duk mala'ikun da suke cikin sammai gaba daya Allah yace la tughni shafa'atuhum shay'an ceton su Allah yace ba zai amfani komai ba a ranar kiyama illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha sai bayan Allah ya bada izini ga wanda ya ga dama daga cikin bayin sa wa yarda kuma yarda da shi wanda za a ceta dan haka kuma Allah ba zai yarda a ceci kowa a ranar kiyama sai wanda yake da tauhidi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa li kulli nabiyyin da'awatu mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'awatahu wa inni ikhtaba'at da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a manzon Allah yace duk wani annabi da Allah ya turo gabani na Allah ya masa garanti kin addu'a karbabba kowane annabi Allah ya bashi addu'a daya daya yayi addu'a ra amsa masa manzon Allah yace fata'ajjala kullu nabiyyin da'awata kowane annabi yayi gaugawa yayi addu'ar tuntunan amsa masa manzon Allah yace wa inni khataba'tu da'awati yace ni ko na buye addu'a ta shafa'atan li ummati dan neman ceto ga al'umma ta a ranar kiyama sai manzon Allah yace fahiya na'ilatun insha Allah cetona mai hada in Allah ya so man mata min ummati duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata la yushriku billahi shay'a halin baya hada bautar Allah da wani duk wanda ya mutu yana da tauhidi baya shirka to ubangiji subhanahu wataala zai sanya shi a karkashin ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu a ciki kenan dan haka wannan aya na tabbatar mana sharadi daga cikin sharadin ceto mani shafi'in illa min ba'di izni babu wanda zai yi ceto a ranar kiyama sai bayan samun izini na ubangiji subhanahu wataala walillahi almasalul a'la yanzu kaddar cewa a gidan kaso kurkuku a yau waye sai ya je ya ce na budda wani da wani dole sai ka je ka samu izini sai an baka izini je kaka hudda shi ma wanda zaka hudda sai an baka izinin cewa wani mai laifi kaza zaka hudda duk mai laifi kaza da mai laifi kaza da mai laifi kaza ba sa ciki to walantana ubangiji subhanahu wataala sai ya ce zalikumullahu wato zalikum wanda ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu a kwanuka guda shida sannan ya daukaka akan al'arshinsa kuma wanda shine yake gudanar da lamura Allahu shine Allah rabbukum ubangijin kuma ana wanda ya halicci ku fa abuduhu dan haka ku kadaita shi a cikin ibada halittar sammai da kasai wannan dalilai ne waɗanda suke nuna cancantar ubangiji subhanahu wataala shi kadai a cikin ibada domin duk wanda baya halittar halitta to bai cancanta ba a bauta masa dan haka sai yace zalikumullahu wanda ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu shine Allah rabbukum mahaliccinku fa abuduhu dan haka ku kadai tashi a cikin ibada afala tazakkaru ubangiji ta'ala yace yanzu ba kwa wa'azutuwa ai dalilai ne waɗanda suke a bayyane ilaihi marji'ukum jami'a makomarku dai gaba daya zuwa gare shi ne a ƙarshe kowa zai koma ga ubangiji subhanahu wataala sannan ya saka wuta masa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa wa'adallahi haqqa komawa ga ubangiji subhanahu wataala alƙawali ne da ya muku alƙawali na gaskiya wanda babu sabawa a cikinsa innahu yabda'ul khalqa ubangiji ta'ala shi ke fara halitta a farko a babu ita kuma yu'iduhu kuma sannan shi yake maida ce sake ta bayan kenan ta rugulguje ta zama ƙasa an gane ku dan hakan yake cewa wa huwa allazi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyiikum ubangiji ta'ala shine ya rayar da ku a farko lokacin da kuna dugon maniyi a cikin mahaifa thumma yumeetukum sannan kuma shi ke karban rayuwar ku in kun gama kwanukan da ya kayyade muku a nan rayuwa ta duniya thumma yuhyiikum sannan in kiyama ta yi kuma shi zai koma rayar da ku shine anan yace innahu yabda'ul khalqa ubangiji ta'ala shike fara halitta a babu ita thumma yu'iduhu sannan kuma shi yake maida ta wanda kadai wannan ya ishi mai hankali gane kadaita ta ubangiji subhanahu wataala wanda shi hankali abinda zai tabbatar maka duk mutumin da ya samar da abu a farko to ai sake irin shi ba zai zamanto ba wahala wannan a hankalce kenan dan haka yace wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu sai ce wa huwa ahwanu alaihi ubangiji ta'ala shine ya fara halitta a farko kuma shi zai maida ta sai ce wa huwa ahwanu alaihi sake halittar ma shine mafi sauki kenan kamar yanda yake a cikin tunaninku da ganinku tare da cewa kirkira halitta a farko da sake ta dukke ne a wajen ubangiji subhanahu wataala babu banci sai ce li yajzi allazina amanu dan Allah ya saka wuta ma waɗanda suka yi imani da shi suka gaskata manzanninsa wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai bilkisidi Allah ya saka wuta musu da adalci ma'ana shine sakamako cikakke yanda suka yi imani da shi alhali ba su ganshi ba da yanda suka gaskata manzanninsa sannan suka aikata ayyuka na ƙwarai to haka ubangiji subhanahu wataala zai musu sakayya wanda take ta adalci sai ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu in kiyama ta yi lahum sharabu min hamim ubangiji ta'ala yace na gare su abin sha wanda yake na ruwan zafi mai matukar kuna ruwan zafin da Allah ya siffanta mana shi a cikin suratul kahf wanda idan dan wuta ya nemi cewa a agaza masa saboda tsananin kishirwa Allah yace za a zo masa da ruwa wanda yake kalmuhuli yanda ka san kwankonin mai haka yake wa in yastajisu yugasu bima'in kalmuhul. Allah yace in sun nemi agayi sai a zo musu da ruwa wanda yake kamar kwankonin mai. Ubangiji ta'ala yace yashwi wujuha, wanda ke kone fuskoki. Da zaran dan wuta ya kara a fuska kafin ya sha gaba ɗaya naman fuskar wal iyaz billah, zai kone gaba ɗaya sai ya tsoho. Shine sai yace lahum sharabun min hamim, waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, lahum sharabun, suna da abin sha a kiyama, min hamimin, na ruwan zafi mai matukar kona, wa azabun alimun, da azaba ma'abuciyar radi, bima kanu yakfurun, a sababin abinda suka kasance suna kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Me ya janyo musu wannan bala'i da wannan musiba? Shine kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da suka yi da manzanninsa. Ba anan sababiyya ce, ai bi sababi ma kanu yakfuruna, a sababin abinda suka kasance kenan suna kafirce ma Ubangijinsu. Huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al ayati liqaumin ya'lamun inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa hum 'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وبنجي تعالى كيتشيوا هو الذي جعل الشمس ضياء. وبنجي تعالى شيني يميد رانا ضياء واتومي حسكي معناتنا حسكك دكا أبنكي كندورا قصا. Lafazin ja'ala, kamar yadda bayani ya gabata, in yayi ta'addi ila maf'ulai, na daukan ma'anar sayyara. Al-maf'ulul awwal shine ash-shams, al-maf'ulus sani shine diya'an. Huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an, Ubangiji ta'ala shine ya maida rana ta zamanto mai haske, ma'ana na haskaka duk abin da ke kan duran ƙasa. Wal qamara nuran, Ubangiji ta'ala shi ya maida wata mai kyalli, gaya haske ne amma babu gumi. Nur kenan shine a Hausa ake cewa kyalli. Kyalli yana da bambanci da haske. Shi kyalli haske ne zaka gani amma babu gumi tare da shi. Shi kuma in aka ce haske kamar na rana, kenan ga gumi sannan kuma ga haske. Sai yace wa qaddarahu manazila, sannan Ubangiji ta'ala ya kaddara ma wata, wato manazila, masaukai guda 28, wanda wata baya ketare su. Wanda shine masanan kimiya, ma'ana waɗanda suke masu kula da yanayi, suka ce wata yana da masaukai guda 28. Idan zai cika yana fakewa kwana biyu, idan zai yi nasam yana fakewa kwana ɗaya. Amma fa ba dalili bane ba wanda yake gamsashi na cewa wai in an ga wata a gaba so ba za a ganshi a yamma ba. Wannan masu ilimin falaki ne, sukan iya dacewa kuma sukan iya kuskurewa. Wa qaddarahu manazila, Ubangiji ta'ala ya kaddara masa masaukai, li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, dan ku sani kididdiga ta shekaru da lissafi wanda yake na lokanta. Sai a ce abu kaza yau wata kaza, ko kuma nan da wata kaza za a yi abu kaza, ko kuma nan da kwanuka kaza, ko kuma nan da awa kaza za a yi kaza. Wannan ɗaya daga cikin hikimomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicci rana da wata dan mu sani lissafi wanda yake na lokanta. Don haka malamai suka ce a nan da ya ce wa qaddarahu, ana nihi kenan rana da wata, ai wa qaddarahuma. Don haka sai ya wadatu kenan da ambaton wata, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala irin wannan ya yawaita a cikin Alkur'ani, kamar da ya ce wallahu wa rasuluhu a haqqu, sai ya ce an yurduhu, maimakon ya ce an yurduhuma sai ya ce an yurduhu. Allah da manzansa, wato su suka fi cancanta ku yarda da su. An gane ku? Don haka kenan da ya ce wa qaddarahu, sai ya kaddara ma rana da wata, manazila, masaukai, li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, dan ku sani kididdiga ta shekaru da lissafi wanda yake na lokanta. Ma khalaqa Allahu dhalika, Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi halicci ba waɗannan halittu illa bil haqqi, face sai da gaskiya. Ma'ana Ubangiji ta'ala duk abin da ya halitta akwai hikima a ƙarƙashin haka. yufassilul ayat, Ubangiji Ta'ala na rabi ayoyinsa daki-daki a wajen bayani li qaumi ya'lamun, ga mutanen da suke sani su gane cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ya cancanta abota masa. Sai ya ce inna fi ikhtilafil layli wan nahari, lalle game da sabawar dare da yini, wannan ya tafi, wannan ya mai gurbe, kamar yanda yake wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakara aw arada shukura, wannan in yazo in lokaci yayi sai ya nade kayansa ba a tantance ba sai yini yazo, idan dare yazo ba a tantance ba sai a ga yini ya gushi. Shine yace inna fi ikhtilafil layli wan nahari, lalle game da sabawar dare da yini, wannan ya tafi, wannan ya mai gurbe. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi, da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da kasai, a cikin sammai rana da wata da taurari da sauran halittu, a cikin kasai duwatsu da ƙoramu da itace da sauransu, la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala li qaumin yattaqun, yace ga mutanen da suke tsoron Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala su tsara dokokinsa. Nan insha Allahu Ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.